بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتك الله سبحانه وتعالى ديساك هدام وانا مجلسي مع البركة wannan masallaci na Jami'ar Rahma da yake kan titin Maiduguri a cikin garin Kano, inda muke karatu a cikin littafin Hisnul Muslim, wanda a yau darasi ne na 29. A yau muna 7 ga watan Jumadal Akhira, hijira annabi tana 1447, wanda ya daidai da 28 ga watan 11 miladiya 2025. Har yanzu muna cikin fasalin da yake bayani akan irin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, ya koyar, ya umarce mu dinga yi a ƙarshen sallah ta farilla, bayan annabi ya gama karanta tahiyya, bayan salatin annabi, to sai annabi ya ce to kuma kowa yi addu'a irin wadda yake so. To sai sahabbai yawanci maimakon su zaba da kansu, sai suke tambayar annabi to me ya kamata mu roƙa. Annabi, kafi mu sanin Allah, kafi mu sanin yadda za ka yi addu'a Allah ya amsa. To sai annabi yake koyar da mu addu'o'in da ya kamata mu yi, domin wannan waje ne na amsa addu'a. Manzo Allah ya tabbatar mana a cikin hadisi cewa yana daga cikin guraben amsa addu'a da Allah ya fi saurara ya amsa shine ƙarshen sallah ta farilla, ko cikin sujada, ko kuma an gama tahiyya kafin a sallama. Sai annabi yake koyar da irin addu'o'in da mutum ya kamata yi. To yau matashiyar da za mu tashi shine hadisin Ammar ɗan Yasir, babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin falalar wannan bawan Allah. Yana daga cikin sahabban farko da suka musulunta, yana daga cikin mutanen da suka sha azaba saboda ba shi da dangi masu ƙarfi a garin Makka da za su hana a ranar gaba ɗayansa da shi da babansa da babansa suka musulunta a farko-farkon da'awa a Makka. Sauraka Abu Jahal da sauran sanadidu Quraishin suka kama shi, suka kama babansa, suka kama babansa, aka dinga dukansu, ana kwantar da su a cikin rerayi na Makka, ana azabtar da su. Wannan bai sa sun fita daga musulunci ba, da babansa da babansa a wannan azaba suka mutu a filin Makka, ba wanda ya sai hannu. Rashin mutunci da rashin imani da Abu Jahal yayi wa babansa ma, wato ya kai mata ɗan ƙaramin wato mutum-mutumi ya ce ki kafirce wa Muhammad, ki ce u'ul hubal, ki yabi wannan gunkin nawa, sai dinga cewa ahadun ahad, Allah ɗaya za ta bauta, Ubangiji ɗaya za ta bauta. Yayi aka dake ta taƙi, sai Abu Jahal ya mata wani irin azaba wadda wato ba ta da daɗi matsayinta na mace, raƙuma ya sa guda huɗu, ɗaya ɗaure ƙafarta, sai ya ɗaure shi da jikin da ƙafar raƙumi, ɗaya raƙumin kuma ya kama hannunta na dama, ɗaya na hagu, aka raƙuma huɗu kowane hannunta biyu da ƙafafuwanta biyu. Ya ce ko ki fita ko in tsaga ki yadda ake tsaga. Ta ce ahadun ahad, haka aka sa masu raƙuman nan aka ce kowanne ya ja a guje yadda kaga ana tsaga kaza haka aka tsaga ta radiyallahu anha ummu ammar zalla yazo huce shi ana musu azaba yake cewa ku yi hakuri aliyasir fa inna maw'idakum aljanna da baban da babur haka aka kashe shi a wannan filin haka aka keta ta abu jahl la'natullahi alai shi yashir a gaban sa baban sa ya mutu a gaban sa babar sa ta mutu abu jahl yazo yace to bamu ce ma ka ka fita daga musulunci mutun da ba za ka yi ba ka fadi magana mara dadi akan Muhammad zagi Muhammad sai mu sake ka sai da ya fadi magana mara dadi din da umarnin su dan ya tsira sai suka yi dariya da ya fadi irin abin da suke so sai suka ce to ya tafi yana tashi bai zame ko ina ba sai ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah na halaka yace me faru yace ai sun ce sai na fadi magana mara dadi akan ka dan haka ne na fada kuma suka ce amma dan su sake ni yace san da kake fada ya ka ji zuciyarka yace a cikina da imani yace to in sun sake cewa ka sake fada wa in udtum udna kana wa in adu fa'ud in suka sake cewa ka fada ka sake fada in dai zuciyarka shine Allah ya saukar da ayoyi a cikin Qur'ani yake cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani duk wanda aka tilasta masa zuciyarsa a cikin take da imani ba laifi dan yayi magana mara kyau akan addini amma wato idan ya zama da sarran sai shine matsala amma dan Yasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana akan sa wadda ta tsayar da wata fitina ta musulunci da take faruwa take faruwa zala wutarin suna zaune kawai Ammar ya gabato sai manzo Allah ya ce taqtulu ammaran alfi'atu albaghiya wa'inda wato tawagar da su ba akan da yadda suke ba tawagar da ba akan da sojojin da su ba su suke kan da yadda ba su za su kashe Ammar sahabbai ban da ya gane magana wa'inda za su kashe Ammar su ne sojojin da ba akan da yadda suke ba sai da Annabi ya bar duniya Abubakar ya bar duniya Umar ya bar duniya Usman ya bar duniya sai a cikin lokacin sayyidina Aliyu dan Abi Talib yana khalifa kun san an sami wato samun rashin jituwa tsakanin sa da Muawiya dan Abi Sufyan a lokacin yana gwamna a Sham shi kuma an zabe shi ya zama khalifa ya tafi Kufa sayyidina Ali amma Muawiya ya ƙi mubaya yace ba zan mubaya ba sai an kamo mutanen da suka kashe sayyidina Uthman an musu hukunci sannan zan ba mu baya sai na lete ba yanzu ba wannan magana rake ba so ake a tinke a samu zaman lafiya sannan sai mu kamo wani wannan dai har ta kawo aka samu abin da ake ce musu mawqi'atus saffain sahabbai suka dare wasu suna bayan Muawiya wasu suna bayan sayyidina Ali wannan kuma wato ijtihadi ne tsakanin sahabbai shine aka samu ishiqaqi tsakanin sahabbai wanda wannan har ya jawo sai da aka yi fada tsakanin sayyidina Ali da wasu da suke tare da shi da Muawiya dan Abu Sufyan da wasu sahabban tare da shi aka yi yaki aka kashe wasu sahabbai sayyidina Ammar dan Yasir yana bayan sojojin sayyidina Ali a cikin gwabzawa da aka yi sai aka kashe shi ana kashe shi sai sahabbai suka tuna waccan magana da manzon Allah ya yi cewa taqtulu ammaran alfi'atul baghiya wanda za su kashe Ammar wanda ba akan da yadda shi ba sai aka tsayar da yayi kenan sayyidina Ali shi yake kan daidai abu sayyidina Muawiya ba akan daidai yake ba dan Annabi ya ce wanda za su kashe Ammar wanda ba akan daidai suke ba wannan ya dawo tsayar da wannan yaki aka yi sulhu aka kuma yafe wa juna ɗaya daga cikin mu'jizozin manzo Allah ga ta nan ta bayyana a ƙarshen zamani to wannan bawan Allah kaɗan daga cikin wato karamominsa ya fahimci manzo Allah ya fahimci addu'ar annabi ya gane me annabi ya ce wata rana karatun namu kenan hadisi ne wanda Imam An-Nasa'i da sauran ashabu sunan suka rawaito shi daga Afa dan Sa'ib daga babinsa kala yake cewa sallabina Ammar bin Yasir babban sahabi Ammar bin Yasir wata rana ya ja musalla da ya ja musalla fa aujaza fiha sai sallar takaitacciya bai ja ta ba qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq bai ja sallar tai tsaho ba abinda sahabbai sun fi jin dadi a ja sallah saboda suna ganawa da Allah duk wanda yake ganawa da Allah wato mazalla sallam kuna ya ana zaune an bada shi fa sai kalli bilal yace arihna biha ya bilal ka samu samu jin dadi mana bilal a kira sallah ana annabi yace waja'alat qurratu aini fi salah ina samun nutsuwa da kwanciyar hankali ina shiga sallah sabai sai suna cikin sallah ba kamar mu da so muke ai sauri a gama sallah ba ai sauri su sun fi san a dade a sallah to amma da ya ja sallah sai ya ji ta takaitacciya yayi ta nan da na aka gama fa qala lahu ba'd alqaw wasu daga cikin dalibansa wanda suke tare da shi sai suke ce masa laqad khaffafta aw awjasta as-salah yau kai mana sallah ai guntuwa gajeriyar sallah kai fa qala sai Ammar yake ce da su amma ala dalik ita duk da haka ne eh naji sallah ne takaitacciya fa qad da'utu fiha bi da'watin yace amma a cikin sallar nayi wasu addu'o'i sami'tuhunna wanda naji su min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga bakin manzon Allah bai ga musu addu'a ba falamma qama sai tashi zai tabi'ahu rajulun min alqawm sai wani daga cikin daliban sai ya bi shi huwa abi ata dan sahibi yace babana ne ghaira annahu kanna an nafsi yace kawai na saya ne amma babana sai ya bi shi fasalahu an addu'a sai yace baka ga mana addu'a da kace ka karanta ba kace ka jin kai sallar gajeriya amma ka karanta wasu addu'o'i a ciki amma baka ga mana ba kuma ka tashi ka ci thumma jaa sai ya dawo fa akhbara bihi alqauma sai ne ya karanta wa mutane addu'o'in shine karatun yau yace naji manzon Allah yana karanta wannan addu'ar a ƙarshen sallah kafin ya sallama yana cewa in aka duba littafin gashi nan Allahumma bi'ilmika alghaib shine addu'ar da zamu tashi yau amma dan Yasir ya rawaito mana yace ya ji su daga wajen manzon Allah annabi yana karanta su kafin ya sallama daga sallah Allahumma ya ubangiji bi'ilmika alghaiba inna tawassali zuwa gare ka da ilimin da kake da shi na gaibi wanda ba wanda ya sani shi kai wa qudratika 'ala al-khalq Allah saboda ikon da kake da shi akan kowa ba wanda ya sai fita daga karkashin wato tasarrufinka kowa a karkashin ka yake komai a karkashin ka yake sai yadda kai da shi sannan zai faru ba wanda ya sai fita daga wato irin ikonka da kudurarka ina tawassali da wannan ilimin da kake da shi na gaibu da ikon da kake da shi akan halitta kaf ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li Allah ka bani rayuwa ka raya ni in dai ka san zamana ina da rai yafi min alkhairi to a iliminka ka san haka ya Allah ka bani tsawon rayuwa Allah idan ka san rayuwata da tsawon rayuwa ya fi alkhairi gare ni to ya Allah ka bani tsawon rayuwa ka bani rayuwa in ta yin rayuwa wa tawaffani Allah ka karbi raina idza 'alimta al-wafata khairan li ka san cewa mutuwar ta fi mu alheri dan ni da kai ba wanda ya san muna san rayuwa ba ma san mutuwa ba wanda yake san mutuwa bab kowa yana san rayuwa kuma damar rayuwar ta fi alheri Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗaya daga cikin ku yayi burin mutuwa saboda wata matsala da ta same shi saboda rayuwarka ta fi mutuwarka amfani amma idan kana shakka baka sani ba rayuwar ta fi ko ba ta fi ba sai kai wannan addu'a Allah ka raya ni idan rayuwar ka san ta fi min alkhairi. Allah ka karɓi raina in ka san cewa a iliminka na gaibu da ƙudurarka cewa mutuwar ta fi min, to Allah ka karɓi raina. Yanzu da mu ne ake zuwa su annaba ka duk wanda zai mutu idan kwanansa ya ƙare sai an zo Allah ya turo masa mala’ikan mutuwa sai ya ce ka je ka ba shi zaɓi in yana son ya taho wajen mai to kuma yana son a ƙara mar rayuwa a ƙara masa. Amma babu wani annabi da mala’ikan ya je manzo Allah su sallama yake ba wa Nana Aisha labari cewa babu wani annabi idan mutuwarsa ta zo sai Allah ya ba shi zaɓi kana son ka mutu yanzu ko kana son a ƙara ma. Ta ce shi isa ranar da annabi yake kan ƙirjina ranar da zai rasu da walaha tunda na ji yana cewa balin rafiqul a'la a'a a tafi da ni inda annabawa suke can sama. Sai ta ce to na tabbatar mala'ikan mutuwa ya zo tunda ya ce daman ana ba su zaɓi. Amma su annabawa da an zo sai a ce su ce a mu mutu saboda can ɗin ya fi daɗi da ni da kai ne dai daman ba mu da tabbas shi yasa kaga ana tsoron mutuwa. Kai ma da ka san tabbas can ɗin ya fi ai tafiyar ka zaki wannan hayaniyar ta cikin Najeriya me zai zaunar da kai ai to ba ka da tabbas ba mu da tabbas shi yasa ake ta tsoron mutuwar. Amma duk da haka manzon Allah ya ce kada wanda matsala ta sa ya ce wai gware mu kada ke saboda rayuwarka ta fi mutuwa. Wasu mutane biyu annabi buga misalinsu ce abokai ne suna abin kirki kullum ayyukan alkhairi masallaci kaza kaza sai ɗaya wuf ya mutu wancan ya samu damuwa shi kuma wannan sai aka jinkirta masa sai da yi wasu shekarun ya shekara biyu uku ƙara masa shekaru sannan ya mutu sai manzo Allah ya ce wannan na bayan ya riga wanda ya fara mutuwa shiga aljanna. Sai sabai suke kaman mamaki tunda shi ma wancan akan gwadabe na sunna ya mutu akan bin Allah sai annabi ya ce to ai wannan ya fi shi samun lada dan da aka jinkirta masa ya ƙara sallah ya yi azumi ya sada zumunci ya fi wancan samun lada. Kun gane maganar wanda aka ba shi tsohon rayuwa ya zama cewa Allah ya ba shi dacewa kuma bautawa Allah yake a rayuwar to ya fi a kashe ka da wuri. Kun gane maganar saboda yanzu a rayuwarka ne za ka sada zumunci za ka yi azumin Ramadan za ka yi sallah za ka yi ƙiyamul layl za ka je ka taimaki wancan za ka yi karatun Qur'ani shi ko mutumin da duk ya mutu sai a datse hanyoyin samu duk inda zai samu lada. Manzo Allah ce idan ɗan adam ya mutu in qata amaluhu duk hanyar da zai samu lada sun tsaya cak illa min salati sai ta hanya uku kawai abu hanya uku ce za ta yin kaiwa mamaci lada sadaqatin jariya in ya kafa wata sadaqa wadda ana amfani da ita ana inda za a yi amfani da ita to zai samu lada. Sali ya gina masallaci in dai za a shiga masallaci a yi sallah adadin mutanen da suke sallah sai an tattara ladan an miƙa masa ya haƙa rijiya in dai za a ibu ruwan nan a yi amfani da shi to za a ba shi lada ya siyo ƙur'anai ya kai masallaci in dai za a buɗe ƙur'anin nan a karanta iya adadin ayoyin da mutumin nan ya karanta ko surorin adadin da za a ba shi lada shi mutumin kai ma na kabarin za a baka. Ka dasa wata bishiya mutane suna zama a ƙarƙashinta suna shan inuwa to in dai inuwar tana nan ba in dai tana nan ba a yanke ta ba to kana samun lada duk sanda mutane suke amfani da shi. Wata musabaka Qur'ani ake yi sai ka ba da gudunman Qur'anai ka ce a raba wanda suke participating a ciki to in dai ɗalibin nan Qur'anin nan in dai yana nan za a buɗa ko yana hannun wanda ka ba ko kuma shi ma ya bayar ko kuma shi in dai wannan yana nan to kana samun lada. Saboda haka kowa a cikin mu nan zai iya samowa kansa sadaka jariya ba wai sai ka gina masallaci ba yanzu masallacin nan ana karanta Qur'ani ka kira ka siyo guda biyar goma abinda Allah ya hore maka zo ko wannan masallacin ko duk inda ka ga ana tafsiri ana bude Qur'ani ka samu ka je a hisnul muslim din nan kamar yadda wancan satin wani ya rarraba duk fashan da aka buda to yana da lada yana da rai ko bai da rai ballantana yana cikin gabar shi shine sadakatin jariya dan haka wasu ƴaƴan suna yiwa iyayensu mugunta zaka ga babansa ya kafa wani abu na alkhairi ya fito da kan famfo gidansa yayi burtsaje ana diba wasu sun karye kan famfan ƴaƴan sun mayar an karya sai ce ya gani zai rufe kan famfan ka cutar da mahaifinka ka zalunce shi in ba yi ruwan ba ba shi ba samun wannan ladan ah babanka ya saba cewa yana dafa abinci din ranar juma'a a fito da shi da ya mutu kawai kun raba gado kuma kun daina wannan abu an tsayen masa da ladan irinsu muna da su da yawa in kana jin aima to kai ba karaya na babanka karaya abin da babanka yake ah babanka bai yi komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sadaka da sunansa ka wulla masa yana kabarin duk sadakar da kai da sunan babanka ko babanka nayi sadakan nan ne saboda shi ka wulla musu ladan ka je kai umara ya ubangiji ina umaran nan ne Allah ladan umaran nan ka kaiwa babana ka kaiwa babata kai kiyamul layl kiyamul layl taka ci amma kana da damar da zaka yi kyautar ladan ga mahaifanka sadaka sada zumunci kuma manzo Allah ya ga mana za a yi ƙara ma kwanuka ma a duniya abin da aka rubuta ma kana cikin mahaifiyarka cewa za ka yi shekara 40 za ka yi 60 to yanzu in kai wani abu da manzo Allah ya ce 60 ɗin nan za ta iya komawa 80 ko ta koma 100 ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so a ƙara masa kwanuka na rayuwa a kuma shimfiɗa a ƙara masa yalwar samu ta arziki to ya dinga sada zumunci sada zumunci kala kala ko ka taka da kafar ka kaje ko ka yi waya ko ka yi transfer duk sada zumunci ne akwai wanda shi sai ka je kafa da kafa ka gaishe shi zai ji daɗi musamman manya manya sun tsufa su ba wani kuɗi suke nema ba su ganka ka zauna ka ɗebe musu cewa ba wanda yake zuwa hira wajen sun girma neman wanda zai babba su ɗan hira da shi su ji daɗi akwai wanda ba ma sai ka zo ba hannunka da ya zo yanzu zamani ya zo kana nan shi yana can wani ka tuturo min da akawun ɗanka in ka tura masa in ka ga bishashin da zai a ranar da murnar da zai yi ka sada zumunci akwai wanda kuma waya za ka buga kawai wanda yake da 'yan karkararsu za ka je ɗan ƙauyen ku ka canji 'yan naira 200 dandazon da ka shigo da ƙancin daga birni ka zo wannan ka bashi 200 wannan ka bashi 400 wannan ka bashi 500 a ranar a ce ranar ka je ranar lahadi ka wuni ka ci zogalen da ake ci da waye ka yi wannan rabon in ka fito wato gaba ɗaya garin an san ka zo wani ba ma yin irin wannan to sada zumunci duk wanda yake so Allah ya ƙara masa shekaru ya ƙara masa arziki to ya dinga sada zumunci in ji manzon Allah wani zai ce ai an riga an rubuta wa mutum adadin kwanakansa ya za ya ƙara masa ai Allah ya ga mana a cikin alkur'ani ya ce me yamhullahu ma ya sha'u wa yuthbit wa indahu me ummul kitab Allah yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da kuma abin da yake dama sau haka kana cikin mutanen da Allah ya ce zaman za ka yi sada zumunci ya baka taufiki sai a goge wancan shekara 60 din sai ta koma 100 saboda falalar sada zumunci sau haka mu dinga sada zumunci musamman ɗan uwan mu da suke karkara su ziyara mata suna buƙatar a dinga kai musu ɗauki wata tana hakuri da zaman gidan mijin nata ba yadda za ta yi ba ta kawo ƙara in ka ji ba wai sai ka ba su da yawa mu dinga wannan sada zumuncin ya bayin Allah to yana daga cikin abinda ake so rayuwa ta yi tsawo. Sau haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyawa mana anan a hadisin Ammar cewa ya Ubangiji Allah ina tawassuli da ilmin da kike da shi na gaibu da kudarar da kike da ita kan halittarka karaya ni ma alimta alhayata khairan li in dai ka san a ilminka cewa rayuwar ta fi mun Allah ka bani tsawon rayuwa wa tawaffani ka karbi raina idan alimta alwafata khairan li idan ka san cewa mutuwar ta fi mun alkhairi mutun ya dinga wannan addu'a shikenan sai ka zauna lafiya sanda zaka ga rayuwarka idan Allah ya san rayuwar ta sai ka kana ta ayyukan alkhairi rayuwarka ta fi alkhairi sannan sai manzo Allah ya ci gaba da addu'a Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ina roƙonka khashyataka fil ghaibi wa shahada Allah ka azurta ni da tsoronka a lokacin da nake ni kadai a daki ji tsoronka kar in saba a fili a gaban mutane Allah ka sanya mun tsoronka Allah ka azurta ni a kowane yanayi dinga jin tsoronka ina kiyaye dokokinka ina bin abin da kace ina nesantar kuma abin da ka hana wannan addu'a ce da take nuna cewa lallai ka nemi tsoron Allah a duk yanayin da kake a kowane yanayi manzo Allah ya ci gaba da cewa wa as'aluka ina roƙonka ya ubangiji kalimatul haqq fil ridha wal ghadab ya Allah ka bani ikon faɗar gaskiya a lokacin da an bata min rai ko kuma lafiya lau nake ma'ana idan faɗar gaskiya ta kama ya Allah ka bani ikon faɗarta mutumin nan da zan faɗa magana a kansa ya bata min rai ko kuwa ya yi abin da zai bani yadda Allah ka bani ikon faɗar gaskiya kada ya sa fushi da mun idan zan fi fushi zan iya faɗar rashin adalci a kansa amma a duk yanayin da nake a yanayi na yarda da yanayi na fushi Allah ka bani ikon tsage gaskiya in faɗe ta a duk yanayin da nake wa as'aluka alqasda fil ghina wal faqr ya Allah ina roƙonka ka azurta ni in iya tattali a yanayin wadatata da yanayin talaucina ma'ana kar in zama mai albubazzaranci idan na da wadata kar kuma in zama cewa talauci ya sa in zama cewa ina yin abin da bai dace ba akwai wanda da zaka ga cewa in talauci ya yi min matsanani sai ka ga yana faɗan maganganu na taɓa jin wani yana irin wannan yaro ka yafi da shi ake kiyamun laifi yana ashe wani abu yake ta nema kuma Allah bai bashi ba don shi ya ran nan da aka zo sallar juma'a ya ce shi ba za su juma'a ba ma lafiya su ci mun roƙa an hana mu bai muka yi wa saman mu sani ba kaga to wannan talauci to talauci yana da wannan matsalar idan tsanani ya yi talauci to sai ka ga mutum yana faɗan wani jafa'i to wasu malaman kuma sai suke ce a abin da ake nufi a nan wa as'aluka alqasda fil ghina wal faqr ya Allah in za ka bani wadata Allah ka bani tsaka-tsaka kar in zama ina da kuɗin da yawa da zan zama bani da lokacin Allah in zama bawon kuɗin ka san wani kuɗin ya yi mai yawa kuma ba shi da lokacin kowa ma na Allah ma ba shi da shi sai a haɗa sallar azhar da asr da magariba da isha ana can ana lissafi ana mutum da turawa kuɗi ya kai kuɗi kenan sai zan mutum shi yake bauta kuɗin annabi ya ce ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa wantakas wa idha shika falan taqash wata addu'a mar dadi da Allah ya mutum bawon kuɗi manzo Allah ya ce tir wadaran bawon dinari wadaran bawon dirham wadaran bawon da yake kawai harkokin neman kuɗi ne yasa a gaba manzo Allah ya ce ya lalace ya shiga uku ya Ubangiji idan kaya ta kama shi Allah kar ka cire ta saboda bashi da lokacin Allah bashi da lokacin kowa lissafi nan lissafi shi kansa bashi da lokacin kansa to sai anan addu'ar tana cewa ya Ubangiji in za ka bani arziki ka bani arziki madaidaici arziki madaidaici ba wanda zan zama bawon kuɗin ba ka bani narfin asiri haka ma an talauci ka rubuta zaka jarrabe da shi to Allah ayi shi sai shi ma talautin kada ya zama mannanne wanda zai hana mutum sakewa ya sa mutum cikin damuwa kun san talauci bai da dai kullun ka dinga neman tsari da shi manzo Allah so biyu yake neman tsari da shi kullun da safi a cikin azkarin annabi yana cewa Allahumma inni a'udhuka minal faqri minal kufri wal faqri Allah ina neman ka tsare ni daga kafirci Allah ka raba ni da talauci azkarin safi azkarin yamma ma annabi hawa ka talauci ba shi da wani amfani sai ka neman arziki a wajen mai bayarwa Allah subhanahu wataala yayi mana alƙawari yace fi sama'i rizqukum kuma tu'adu arzikinku yana sama a wajen mai sama alƙawarin da ya muku daga saman in dai kun roke shi da yaqini zai ba ku Allah yace fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun Allah yace na rantse da ubangijin sammai da kasa maganar da nake gaya muku cewa arziki a waje na yake a sama ni zan ba ku wallahi gaskiya nake gaya muku wani sabon musulunci a lokacin ana karanta wannan wani mutumin kauye ne zai ce waye fusata ubangiji da sai ya rantse mana waye fusata shi man zal ladhi aghdabar al-jabbar waye fusata ubangiji har da sai ya rantse mutane muna buƙatar sai ya rantse to Allah ya ce fa wa rabbis sama'i wal ard na rantse da ubangijin sammai da ƙasa innahu kaga wutar rantsuwar tabbas lahaqqu maganar da nake ga muku gaskiya ne mislama annakum tantiqun kamar yadda kuke maganganun nan kuna ji na magana ta gashi kin Allah ya ce maganar da na ga arzikin ku daga sama yake ku yi kawai ka roke shi kuma ka samu yaqini kai masa kirari ta hada da salatin annabi ibnu taymiya ce in kana son addu'a ka dinga tafiya a guje ka fara bayan kaya ba Allah kai wa annabi salati ka fara fadin maganar bukatar taka sai ka sake ratsawa da salatin annabi ka ci gaba sai ka sake soka salatin annabi har a je karshe kana wurga salatin annabi ita to yanzu za a amsa maka yanzu ne za a amsa Allah shi ne mai arziki kullun ka tambayi arziki Allah subhanahu wataala ya ce inna allaha huwa ar-razzaq zul quwwatil matin Allah shi ne mai yawan azurtawa kullun sai ya bayar waje ce nan kwana uku bai ci abinci ba kwana uku a ce daga yau kwana uku baya Allah ya hana ka abinci babu sai ya dauki alƙawari inna allaha huwa ar-razzaq shi yake azurtawa Sheikh Aid al-Qarni ya kawo ta kissa yake cewa dan kusan cewa arzikin na Allah ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah ne ya dauki nauyi zai ciyar yace akwai wani wato miciji tsoho har ya makance yana kan wata bishiya miciji ne yana wani kogo a bishiya ya makance kaga bayar da zai fito neman abinci amma tunda Allah ya dauki alƙawarin yace duk abin da na halitta ni zan bashi abinci yace da safe akwai wani tsuntsu shi kuma sai ya je ya farauto nama sai ya zo daidai kan bishiyar sai ya wani ƙara da ya yi ƙarar sai macijin nan sai ya fito sai ya buɗe bakinsa kawai sai shi kuma ya sako man nama sai ya tafi sai ya goge kaga aikin Allah ne me ya haɗa tsuntsu da maciji maciji ya zama kahu amma har yanzu da ransa kwanansa bai ƙare ba kuma Allah ya ɗauki alƙawari sai ya ba shi abinci to haka tsuntsun yana zuwa sai ya yi wannan kukan da ya yi kukan sai ya fito sai ya buɗe bakinsa shi kuma daidai bakin sai ya sako man nama shikenan gobe ma haka zai da izinin Allah ke kuma ya alamu junud rabbika illa hu kai Allah mun gode ba duk wanda yake musulmi ya gode wa Allah duk cikin mu nan mu roki Allah cewa mu zama musulmai ba tsantsan falalarsa ce ya tashe mu musulmi da bai gada mu ba yanzu kana wurin ana cewa Mr. John Allah ya kiyaye manzo Allah ya ci gaba da bamu la wato wannan addu'a kenan ka roki Allah cewa in ma talaucin ne Allah ka hukunta mun Allah ya yi shi sai kada ya matsa mun da zai hana ni bautar ka
wasaluka ni'iman la yanfad, ya Allah ina roƙonka ka bani ni'imar da ba ta karewa. Allah ka azurta ni da ni'imar da ba za ta kare ba, domin Allah yake da komai. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, abin da duk yake wajen ku zai kare, abin da yake wajen Allah yana nan. To ka dinga roƙon Allah, ya Allah ka bani ni'imar da ba za ta kare ba. Babban ni'imar da ba ta kare ba ita ce aljanna, ita ce aljanna, wanda duk ya shige ta ya aka tambaye shi. Manzo Allah ya ce duk wanda aka dummula shi cikin aljanna aka ce masa ka taɓa samun kanka a cikin wata matsala ko ita aibin ba su sunanta ba, ita ce matsala ai yanzu nake jin ta ban ma san ta ba, ana shigar da kai aljanna, kafarka tana shiga aljanna. Ba shi yasa mutanen da suke kallon Al-A'raf suke tashin hankali ba. Al-A'raf wanda manzo Allah ya gaya mana cewa mutanen da aikin alkhairin su yayi daidai, kun san mutane ka ci gare ne wanda za su shiga aljanna. Akwai wanda Allah yake cewa wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun da ashabul yamin, su kuma wanda Allah yake sallatu min al-awwalina wa sallatu min al-akhirin, sannan wa ashabul shimal, kaga ka ci gare uku ne masu mutane. Akwai wanda za su shiga aljanna kai tsaye ba ko tranzit, akwai wanda ba ma a auna musu aikin su kwata kwata, wai a ce a auna kayanka na kyau da mara kyau ba a yi musu, duk sun wuce. Allah ya samu mana ciki. Akwai kuma wanda za a auna din amma sai a yi musu hisaban yasira, ba za a matsa ba, haka VIP treatment, haka shashafawa za a yi kunci. Akwai kuma wanda an auna din ba za su ci ba, to su ne 'yan wuta, Allah ya tsare mu. To akwai kuma na hudu ka ci gare, tunda Allah baya zalunci, ya ce sai fa amma man thaqulat mawazinuhu huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu, shi wanda ya zama cewa ayyukansa na kwarai sun rinjaya zai shiga aljanna, wanda kuma ayyukansa na sharri suka rinjaya ta huta, Allah ya kiyaye. Akwai kuma to wanda su zo tantaras, ana dora a shikelin sai 50-50, alherinsa 50 siyarsa ma 50, to Allah kuma baya zalunci. To sai a ji a dora su wa alal arafi rijalu ya'rifuna kullan bisimahum, za a dora su akan katanga, katangar al-araf, wanda demarcation ne tsakanin aljanna da wuta. Dan suka juya dama sai su ga aljanna da ni'imominta da komai, sai su ce ya Ubangiji, ya Allah ka azurta mu ma mu shiga aljanna nan. Idan aka juyo da fuskar su aljanna da kansu suke juyawa, Allah ya sa kuma mala'iku sai ce su juyo, wai za su rifat absaruhum tilka ashabin nari, sai a juyo da fuskar su kuma wajen bangaren yan wuta, sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin, Allah kakka samu a cikin wayannan, mu me muka yi? Ai cewa kai sai su ke ni yaƙi nauyi, to bai ƙi nauyin ba, daidai muka yi, me zai shigar da mu wuta kuma? Ba ƙarshe dai Allah da karamcinsa da rahamarsa sai ya ce ku cire ƙafarku daga nan, sai a wulga su cikin aljanna da falala Allah kenan da karamcinsa. To idan ka zama cewa ka shiga aljanna, ya bayin Allah duk wanda aka kai shi aljanna an gama masa, ta gama cinyewa, na rantse da Allah, wato manzo Allah yake ce mana bulala, ba wai dukan wani zai ba, bulala ta dan aljanna tana da ita ta kwalliya kawai, ba wanda zaka daka. Manzo Allah ya ce ta ku duniya da abin da duk yake cikin duniya, bulala ta aljanna, bulala ka kawai da zaka rike, tafi duniya da abin da yake duniya. Wannan fadan da muke da waye da tashin hankali a kan duniya, bulala kaɗai. To ita kuma an shiga ba a fita, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda zai shiga aljanna. Duk in aka tara mu, akwai wajen da ake tara mu, an mun huce kan siraɗi, fuf, akwai wajen da za a tsaya, domin ba mai shiga aljanna sai annabi ya zo. Shi kuma annabi yana can gefen siraɗi, yana cewa Allahumma Allahumma sallim Allahumma sallim, Allah ka tsare, mutane suna ta wucewa. To inda ake tsaye din nan, manzo Allah ya ce zan zo kofar aljanna zan tadda ita kadhib a cikin makil ba masa ka tsinke, wani ma cewa yake anya ko zan samu gida aljanna saboda cikar anya. To in aka zo sai a fara kira, ana kiran Alhaji Mustafa yace labbaika zo ka wuce Alhaji waye ana kiran sunan mutane inda kasan ana kira a aji haka ake kira aljanna Alhaji wane to amma duk ba mai shiga annabin shi zai zo yace zan kama kofa aljanna nan sai in buga ta a cikin kofa ai ana samun wani karfe to haka yace zan kama sai in buga ce waye ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kai kadai aka ce in ka zo mu bude kofa tun ya bude ba wai tsaya zai ku fara hucewa ba Allah ya ce shi zai fara shiga to kuma in ya shiga kuma ya bar kufa to ba haka ake ba yana shiga kofar sai ya tsaya ya shiga dai Khalidi na fiya abada ba zai fito ba yana tsayin ana kiran suna yana yi muku sannu da zuwa sannu da zuwa manzo Allah yake cewa a kofofin nan guda takwas na aljanna za wani zai samu duk sunansa ya fito sunanka ya fito a kofar masu sadaka ya fito ta masu azumi ya fito ta masu kiyamul layli ya fito ta masu sada zumunci kofofin kowace da sunanta sai Abubakar ya ce ya ma'aikin Allah akwai wanda zai samu sunansa ce a kofofin takwas ya ce eh kai ma sunanka duk a kofofin takwas ne duk da sunanka wa anta minhu kai ma kana cikin su to kai ni da kai yanzu muka sa sai ka sunan mu ya fito kofa uku ko hudu eh ba ma ce da guda takwas ba uku hudu ka samu kuma duk inda aka kira sunanka to fa kana da gidaje da mata wajen saboda ka in ka zabu kai zaka zabu wacce kake son ka fara shiga dan fara shiga ta kofar Rayyan dan ina azumin Alhamis da Juma'a kana shigowa duk da a nuna ma gidanka ga gidajenka nan kamar yanzu duk cikin mu nan in mun fita kowa ya san hanyar gidansa to kana shiga aljanna fitra ta Allah zai nuna ma gidanka ba wai wani ne zai zo ya kai ka ba kai zaka tafi da kanka da gidanka da matayenka waccan kofar ma da sunanka ya fito wanda ba ta nan ka shiga ba sai ka kewaye a bani rabona ka je ka karba nan ma da matanka da gidajenka da waye da waye to shiga aljannan ya bayin Allah zalla yace idan aka shiga za a yi abin da ake ce masa refreshment wanda ake yi welcome sannunku da zuwa zalla yace abinda za a fara yi mutane nan aljanna shine za a gasa musu hantar kifi wai san hantar kifi ka taba ganin wata hantar kifi kai to ta fi kowace hanta daɗi za a gasa mana sai za a gasa mana kowa ya zo ya ci shine an ce barkanku da zuwa sannan manzo Allah ce za a kawo bijimin sa shi ma a yanka shi a take za a gasa shi kar ka dawo sai an jira miji uku a ci gaba ki daya ready made ne ka ci barka zuwa sai kai kuma gidanka ga matanka can ga matanka can kala 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 ka ji na aljanna ya ka ji ya shaukin kai zuwa gare ta to wannan ni'ima ba ta karewa tan qati' ya Allah ina roƙonka ka bani farin cikin da zai zama ba mai yankewa ba zama cikin munna a cikin abubuwa abubuwa na ta na rayuwa aiki da neman kuɗi na komai dinga tafiya daidai ƴaƴana su dinga sallah suna biyayya iyali na ba matsala Allah ka bani qurratu aynin farin cikin da layan qati' wanda ba zai dinga yankewa ba wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da gamsuwa da yadda da abin da ka hukunta mu idan kaddara ta biyo ta kaina ka kaddara mu wani abu zai same ni ko kuma ya same ni Allah ka bani yadda da cewa kai ka jarrabe ni shi kar in yi raki kar in tada hankali kar in ce wani ne ya jawo mu an san manzo Allah ya hana mu wannan kar ka ce ba dan kaza da kaza annabi ya hana in ce ka ce kaddara Allah wa ma sha'a fa'al duk abin da ya same ka kace haka Allah ya rubuta kuma duk abin da Allah ya ga dama shi zai faru saboda ya Allah ka azurta ni da yadda da kaddarar da ka zartar mun ka gama zartarwa ka sa in yadda cewa kai ne ka jarrabe ni ta was'aluka bardal aish ba'da al maut Allah ina roƙonka ka bani sanyin rayuwa bayan na mutu Allah ka sa bayan na mutu can kafin nan daɗin da zan ji a can ya zama ya fi da na fito na duniya shine bardal aishi بعد الموت كساكو مجدانا كحدكاو كنسو يا انا كستر وسي ايالينا كسسام مطلع واسالك برد العيش بعد الموت كم تم دنا سني الله يجيكان سدا رحمه واتو wannan addu'ar tunda muka karanta shi tare muka karanta dashi yace to ai an riga an gama bashi ma tsarin yadda zai rayuwa sama me zai danga ta da hankali wannan addu'a kadai ta ishe shi tambaya haddace ba sai da haddace kuma da izinin Allah wannan abin da ake ruga a ciki na duniyar da a zahiri Allah ya amsa masa ya bar duniyar ƴaƴansa Allah ya hada kansu kuma ya sun samu rufin asiri kuma abin da ya kafa na alkhairi na masallaci yana nan haya ana tai ya bar duniyar amma alkhairin yana bin sa Allah ya ji kansa da yawa kun san shi alailawar atana Allah ya yafe masa shi muka karanta wannan addu'a abubuwa da yawa wato Allah dai ya gafarta masa Allah ya masa albarka Allah ya ƴaƴansa albarka wato ya kafa sunna a garin nan mai masallacin Beirut Road nan muka fara da Malam Jafar da sauransu Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu ya yi kokari malamin nan Allah ya gafarta masa Allah ya iyalinsa albarka Allah ya rayuwarsu albarka Allah mu ma ka ba mu ya yi kokari muna hira da shi abubuwa da yawa za ku ci ci ko da harkar neman abu ci to ga Allah ya ce manzal lazi yukuriku Allah qarban hasana ayo mu awa biyu uku yana tattauna abubuwa abinda bai gane ba sai ka ji yana son malamai malaman sunna sosai Allah ya yafe masa Allah haska kabarinsa Allah ya wa iyalinsa albarka ya kafa sunna wato in aka samu irin su a cikin duniyar da su da Alhaji Yusuf Banti Allah ya rayuwarsu albarka na'am kaga nan yace wasaluka bardal aishi ba'dal maut ina roƙonka ya ubangiji ka bani sanyin rayuwa bayan na mutu zama rayuwar ta can tafi dadi abubuwan da na tsara kuma su tafi ayyukan da na kafa na alkhairi su wuce wasaluka to ga abin da ya fi aljanna dadi وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ناروكنك يا أبنجي كأذر تاند داهت جننك على الجنة كأذر تاند جننك كي أبنجي نكليك أنجنك أعجكين الجنة كبان الجن داتر واتو سام جنن فسكك كأذر تاند شوكي وجنها توارك inji cewa ina son haɗu da kai ganin Allah ya fi aljannar dadi ubangiji mazala yake gaya mana idan aka shiga aljanna Allah zai ce a tambayan aljanna akwai abinda suke so ƙari ne an baka gida an baka mata an baka jin daɗi baka da wani abu aljanna ba a wanki ba a guga ba a jin yunwa ba fitsari ba kashi ko tofin yau ba a yi ji mazala ce a tofar da yau ma ba a yi babu ba shiga ban ɗaki mata ba haiba duk wata ƙazanta babu wani ya ce ya makin Allah to na ci abinci na ƙoshi ya za a yi kenan sai ce duk wanda ya ci abinci cikinsa ya cika sai ka ga wani abu kuma kana sha'awa zala ce nan a goshinka Allah zai tsasa koma da wani gumi kana sharewa sai ka ji cikin ka wuf ya fada sai ka ci gaba ita ce ku haka aljanna take kuma wani abun daɗi ba wai cewa sai gobe jibi ballantana ma take ce ai naka kwana jiya ba dare shi sai ake cewa al-yawmul akhir wuni na ƙarshe wanda dare ba zai biyo bayan sa ba a dare la yarawna fiha shamsan wala zamharira kai aljanna da dadi Allah ka kai mu lafiya amma fa duk wanda bai shiga aljanna ba shi ya jawo kansa haka manzo Allah ya ce ichi kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba duk za ku shiga aljanna sai wanda baya so sai wanda yake sai ka ce mu aikin Allah wa zai ki wannan dadin sai ce wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun baya so ku kara sa guji ana cewa sauran mutane ba ka san ai magana aljanna ne
Allah yace manzo Allah yake ce mana wa shauqa ila liqa'ik Allah ka azurta ni da shauki dan san haduwa da kai manzo Allah yana cewa man ahabba liqa'allahi habba Allahu liqa ku wanda yake son haduwa da Allah shi ma Allah zai so haduwa da shi wa man kariha liqa'allah wanda baya son ya hadu da Allah to shi ma Allah baya son ya hadu da shi to dai Allah muna son mu hadu da kai sai na Aisha take tambaya annabi sai yake ce a ba wai mutuwa ce annabi yace ai kowa baya son mutuwa ba wai mutuwa ake nufi ba mana wanda yake son yi abinda ka san akwai wani lokaci da zaka zo ra ko a cikin mu ne yana samun kansa haka zaka yi wani ban alkhairi ko na taimako sai kai kanka ka ji dadin abin da kai sai ka ji kana jin dadi ka taimakawa wani ka ba wa wasu wani abu kage suna tsalle yara sai ka ji dadin abu to wannan a wannan lokacin muna sakaci duk sanda kai wata ibada wadda da kai kanka ka ji dadin yin ta isori ka ga Allah bukata dan an bude ma kofofin sa dan Allah ya ka alama ce Allah ya karfa abu Allah ya karba to yi sauri ka ga Allah bukatarka babu abu mai dadi manzo Allah ya ce irin ka shigar da farin ciki cikin zukatan bayin Allah wannan abun yana burge Allah shi kuma Allah ka kana burge shi yanzu zai burge ka kana burge shi kai abin da ka burge Allah wallahi yanzu nan zaka yi mamaki sai ka ga masa magana sai ka ga yadda ka faɗa amma yadda ka faɗa matsalar mu shine bamu gane Allah ba ka gane waye Allah sai ka zauna lafiya in ka gane waye Allah to yanzu nan za ka zauna lafiya sai dai ka ga kawai aga kana kai ba wani cikakken miliyoyi ne da kai ba amma sai aga kana yin abin da masu miliyoyin ma ba sa yi sai dai a ba kai kai kawai mu san Allah sai Allah shi ma ya buɗa mana yadda za mu gane shi din Allah ke yarda da mu fi ghairi dharra'a min dharra ya Allah ka sa in yi rayuwar da ba zai zama cewa ina cutar da wani ko ni zan cutar da ita ba wala fitnatin mudilla Allah ka bani rayuwar da zan zama ba akan fitina da za ta batar da ni ba Allahumma ya ubangiji zayyinna bi zinatil iman ka qawata mu da wato kwalliya irin ta imani shine cewa mu bukan shari'a ta daidai waja'alna hudatan ya Allah ka sanya mu zama shiryayyu muhtadina masu shiryar da mutane wannan hadisi wato yana nan a cikin wato ashabu sunanin kawo Imam An-Nasa'i ya kawo shi a cikin sunan dinsa Imam Ahmad ya kawo a cikin Musnad din nasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihun Nasa'i hadisi ne ingantacce kenan wannan addu'ar ya bayin Allah kun ga dai tana da tsaho tsira wajen guda shida ce har da rabi amma ya kuka ji ma'anonin ta ya kamata a ce mutum bi haddace ta ba ka kuna yanzu da hisnul muslim gajejeru ka dinga yawo da ta aljihu a cikin sallah ake yin ta ko kai ta a cikin sujada ko kai ta a cikin zaman tayya ko kai ta haka kawai ma yanzu amma dai a inda annabi yake kenan ka sa ta a cikin addu'o'in da zaka yi akwai abin da ta bari shi sa manzo Allah wato in ya kawo ma abu shi chakundun sunansa chakundun wannan addu'ar ya bayin Allah kar ai wasa da ita kar a sakaci da ita a haddace ta in ka fara yau gobe jibi gata kai sati dai kai wata da wata ran sai ka ji ka haddace ta kuma wallahi yanzu da daren nan ma in kai sa'a ya zama cewa baka da hayaniya a kanka to za ka iya haddace ta a daren nan amma hayaniyar mu ce ta yawa amma to in ka bi ta a hankula dai za ka iya yin ta insha Allah